This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara. Muke farin cikin jan ragamar shirin na yau Litinin 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To, barkanmu da tashi. Taron kungiyar kasashen Afirka ya tashi bisa yarjejeniyar jingina maganar fasa kai rundunar sojin kiyaye zaman lafiya a kasar Burundi mai fama da rikici. Haka kuma hukumar bada tallafi ta Amurka ta sanar da bada tallafin makudan kudaden agaji da ya kai dala miliyan 97 a matsayin daukar nauyi na wasu abubuwa a Ethiopia. Wasu kwararru a fannin lafiya suna hasashen cewa cutar nan ta zika na iya kasancewa mai matakar hatsari fiye da cutar Ebola da ta taba kulluwa a Afirka.
Kanin labaran kenan. A Jamhuriyar Nijar, shirye-shiryen zabe sun kankama yayin da 'yan siyasa suke gargadin magoya bayan su kan bukatar sanin ya kamata.
Ai, yakin zabe cikin ladabi, cikin fahimta juna, kasu haukowa, kuma kasu yi mugunyan magana, ba baci, ba zagi, ba wani abu, ke turmus.
Sai kuma Najeriya, inda wani dan jam'iyyar PDP yake shirin kai jam'iyyar kotu bisa dalilan cewa
ina neman hakkina wanda sweat dina ne, kudina na aljihuna, matana tana nan tana raba magi da gishiri da turame, ni kuma ina nan na zaune ina ba yara kudi su je su jefa PDP. PDP da na tsaya din ba primaries ba komai, su ci hakkina hau.
To, kaji Ibrahim Alfa Ahmed kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga kuma cikakkun labaran. Taron kungiyar kasashen Afirka ya tashi bisa yarjejeniyar jingina maganar fasa kai rundunar sojin kiyaye zaman lafiya a kasar Burundi mai fama da rikici, domin kuwa shugabannin kasashen na Afirka sun ce ba za su jibge sojojin a kasar ba tare da izinin gwamnati ba. Shugabannin haɗin gwiwar na kasashen sun yi niyyar kai sojoji kimanin guda 5,000 na kiyaye zaman lafiya don kashe wutar rikicin da ta ɓarke tun a bara da shugaban kasar Pierre Nkurunziza ya bayyana cewa yana son yin tazarci a mulkinsa karo na uku. Wannan yunkurin da aka soyi ya samu goyon bayan babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya, Ban Ki-moon, wanda ya ce shugabannin kasashen Afirka ba su ga ta zama ba face daukar matakin dakile rikicin na Burundi.
Hukumar bada tallafi ta Amurka ta sanar da bada tallafin makudan kudin agaji da suka kai dala miliyan 97 a matsayin daukin gaggawa ga kasar Ethiopia na matsalar masifar da ta shafi bil'adama da suke fuskanta a dumamar tekun da ake kira El Nino. Shugabar ta USAID, wato Gail Smith, ta ce Amurka na taimakawa 'yan ƙasar ta haɓaca ne saboda su rage raɗaɗin wannan matsala ta yanayin ɗumamar teku da ke haifar da matsaloli a nahiyar game da abinci da makamantansu. Ta sanar da haka ne a wata sanarwa jiya Lahadi, inda ta ci gaba da bayyana yadda wannan ɗumamar tekun ta shafi amfanin gona da hakan ya kawo ƙarancin abinci da ƙara tsadar rayuwar yau da kullum ga talakawa, cikin taimakon har da abincin da ya kai ton 176, wato 176 da za a rarraba wa jama'a.
To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu kwararru a fannin lafiya sun yi hasashen cewa cutar nan ta zika da ta bullo a kudancin Amurka na iya zama barazana ga lafiyar duniya fiye da cutar nan ta Ebola da ta kashe mutane fiye da 11,000 a kasashen Afirka. Masana lafiyar sun bayyana wa jaridun The Guardian da kuma wata jarida da ake kira Examiner a hirarrakin da suka yi da su daban-daban gaban taron da za a yi na hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya da zai yanke hukuncin ko ita wannan cuta na rukunin annobar cututtukan duniya da ke barazana ga bil'adama ko a'a. Hukumomi na lafiya na kasar Brazil sun bayyana yadda ake samun karuwar yaran da ake haifa da mitsumitsin kawunan kansu wanda ba a saba ganin haka ba, kusan a ce yanda ake gani din ya rubanya kaman da kashi 10. Har yanzu dai ana kan binciken gano musabbabin wannan muguwar cuta, to amma ana kyauta zaton alakar masu ciki ko kuma juna biyu na iya shafan ababen haihuwarsu in suka haifa.
Jaridar Saudi Gazette ta ruwaito cewa hukumomin kasar Saudiya sun kama wasu Amurkawa guda 33 a cikin jama'ar da aka kama bisa alaka da ayyukan ta'addanci. Jaridar ta bayyana cewa bisa majiyarta da bata ambata ba, ta ce an kama Amurkawan ne hudu a ranar Litinin. Ragowar mutane biyar kuma an cafke su ne a kwanaki hudu da suka wuce. Kamen kuma har ila yau ya hada da wasu 'yan kasar Saudiya 14, 'yan Yemen 3, 'yan Syria 2, sai wasu 'yan kasashen Indonesia, Filipino, Emirates, Kazakhstan da kuma wani Bafalestine. Jaridar ta ce babu dai wani bayanin ko waɗanda aka kama din suna da alaka da kungiyar ISIS da ake da alakantawa kai mummunan hare-haren da ya halaka dimbin jama'a a duniya, ko kuma samun masu alaka da bom din da aka danawa masallacin 'yan Shia a kasar a 'yan watannin nan.
Ajiya Lahadi dai ita ce rana ta ƙarshe na yakin neman zaben neman shugabancin Amurka da ake wanda za a yi a Iowa, wanda inda aka za a tantance zare da abawa tsakanin 'yan takara 15 daga jam'iyyun Democrat mai mulkin kasar da Republican abokiyar hamayyarta. Wannan dai shine zaben fidda dan takara ɗaya tilo daga kowace jam'iyya, sannan shine zaben farko da zaben Amurkawa yake kasancewa ya fara tasiri a duk lokacin da za a yi zaben shugaban kasa. Zuwa yammacin yau dai Litinin za a san wane ne zakaran kowace jam'iyya. Haka kuma attajirin nan Donald Trump shine ke kan gaba da ƙuri'un jin ra'ayi kaso 28 daga cikin 100 a inda Ted Cruz yake manne da bayansa da kaso 23, duk da yake dai ya sha caccaka daga bakin Trump akan cewa ba ma mai son shi Ted din. Hillary Clinton ita kuma ita ce take kan gaba a bangaren 'yan Democrat, tsakaninta da wanda yake biye da ita wato Bernie Sanders ɗan ƙalilan ne.
To daga ƙarshe shugaban kungiyar tarayyar Turai Chief Donald Tusk ya faɗa a jiya Lahadi cewa sun rabu da Prime Minister Burtaniya David Cameron ba tare da cimma wata matsaya ko Burtaniya za ta ci gaba da zama a cikin kungiyar tarayyar Turai ba ko kuma a'a. Amma ya bayyana cewa za su ci gaba da tattaunawa hakika a yau Litinin. Tusk ɗin ya bayyana jiya a shafinsa na Twitter cewa zazzafa tattaunawa na tafe nan da sa'o'i 24. Shi kuma Cameron ya ce komai na iya faruwa a taron na magana daftarin kwaskwarimin kungiyar ta EU mai membobi 10-28. Jam'iyyar Burtaniya mai mulki ce ta Conservative take neman wannan bukatar kwaskwarima a matsayin musanyen rashin ficewar daga kasar tarayyar Turai. Dukan bangarorin dai suna sa ran haihuwar da ɗa mai ido. Gabanin taron kwanaki biyu na kungiyar da za a yi a ranar 18 ga watan Fabrairun shekarar nan da muke ciki. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda ake shirin gudanar da zabe. Wakilin Shu'aibu Mani ya ruwaito cewa hatta masu sai da yaduka ma kasuwannin su sun bude. Alhaji Mannir wani dan kasuwa ne a jihar Maradi.
Lele siyasa ta tashi kallaye daidai gwalgwado suna zuwa suna sai kala-kala. Da kallon irin kala-kallon shi yana zuwa sai daidai gwalgwadon karhin da yake da shi.
Yanzu birane da karkara ababen hawa mutane kankansu da muhimman wurare sun dauki harami, inda aka manna tutocin jami'an siyasa ko fusta 'yan takarori da shugaban kasar na 'yan majalisa. Da haka gidan rediyon murya Amurka ya zagaye a cibiyar yakin neman zaɓe na jami'an siyasa. Mali Hayya Ari, darakta yakin neman zaɓe a MNC Nasara mai adawa.
mun bude wannan yaki nan ne a cibiyar partin mun ma militan jawabi ai yakin zabe cikin ladabi cikin fahimtar juna kasu hakkowa kuma kasu yi mugunyan magana ba baci ba zagi ba wani abu ke turmus a aikin parti za su yi su yi tallak kandida su yi tallak tsarin aikin kandidan mu ba musan wani azadar rafo su zo su keci ko ku su zo su ebe
ita ma PN da tarayya mai mulki ta ce jaba da wuri a cewar Malam Lawali Ali daraktan yaki ne mun zabe a maradin gari
idan Allah dai ina so babu kular wanda ke da kwai wanda yake namu dai cikin wannan gari yakin neman zabe gadangadan muna cikin shi muna dai fata a yi shi lahiya a ƙarshe lahiya
na kira ga matasa
nan dai nake da ba matsala su je su nemo kartu dan su je su yi zabe na gari a yi shi ba tare da tace nace ba
a jami'ar MPR jamhuriya ta Albade haka take inji Isaka Hayatu daraktan yakin neman zabe
wanda suna nake fadi yaki mun tashi tsaye sosai muna ta campaign tare da sauran jami'i na siyasa abokan ta ya ko kowa na neman a bakin rabon shi abinda Allah ya ci da shi shi dai siyasa ba fada bace kuma ba wani zage-zage bane ga hili ga mai doki harka ce ta ra'ayi ta tsarin party da shi ne yake campaign
shi ma da ya furta albarkacin bakin sa Alhaji Salisu na jami'ar MPN kishin kasa ɗan baron mai biyayya ga Ibrahim Yakuba shi ma ya ce wani abu danganci da wannan haƙƙi ne mun zabe
mun tashi tsaye gadangadan muna neman mutane mu a jami'an mu ba mu fada ba ma tashin hankali bakin abin da muke ja da matasan mu ranar zabe su ji wa mamu ƙuru'un su
a nan sa bangare wani matashi mai suna Gambo Yusufu ya musanta ta yadda ake amfani da matasa domin ta da hankalin jama'a lokacin zabe
ita siyasa ba gaba bace ba ai hankalin cire da rafuffukan mutane ko hotunan mutane wanda yake shi dan siyasa ne ya kamata ya bada misali na kirki ya gode shi mutum ne wanda ya san doka da hoda mutum ne mu qur'a shi ya shi qur'a ya sa inda yake so
ko ka talakawa ina siyasa ku ta mai da gaba ga Khalilu Sarki
zamu diba dan takara na kirki na gari na kowa mai akida ta kwarai wanda zai mu talakawa abin azo a gani shine insha Allah na zabiya ta shi zamu jawo qur'a
su ma kun jiya furful labu a bar su baya ba wajen kira ga yan siyasa ya zuwa matasa Malam Usman Sani da kungiyar CDSN
ku yi hattara kowa ya san ya kashi uku ne hadari kashi uku ne kaga akwai hadarin baki ka zagi wanga zagi ka kai ma wanga kazahi wanga maka kaza akwai hadari na bugun juna tsakankanin ku koyi kai wannan ayi gudun shi akwai hadari na abin hawa ko kai ka bada ranka ko ka bada ran wani ka ji ma kanka ciwo ko ka ji ma wani ciwo su buri doka da oda cikin kasa
sai fata wannan zabe azartar da shi cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar
talaka kabar kuka akure arkancin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka
talaka kabar kuka akure arkancin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka talaka kabar kuka
haka yake a Najeriya kuwa jami'ar PDP ke ikirarin cewa tana da karfin gwiwan za ta iya kwace mulki a manyan zabuka na gaba duk da rigingimin cikin gida da take fama da su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aika mana
for purposes of emphasis and the overwhelming support base indicates this
sakataren labarun PDP Olusametu ya shiga bayanai na nuna jam'iyyar za ta farfado dan shirin amsar gwamnati a shekara 2019 Olusametu wanda ma fitowar sa kenan daga samun belin zargin badakalar naira miliyan 2,400,000 ya ce wutar rikicin da ya aukawa jam'iyyar ta bangaren kama madafin iko tun marabus din Ahmed Mu'azu ya biyo bayan yanayin PDP ne na mutunta demokradiyya tuni dai tsofin ƴan jam'iyyar irin su Alhaji Aminu Yahaya Baffa daga jihar Borno ke marawa matakan da tsohon mai baiwa shugaba Jonathan shawara ta fuskar siyasa Ahmed Gulakeyin akai jam'iyyar kotu da ayyana Ture Uche Secondos a matsayin shugaban rikon ƙarya Alhaji Baffa ya ce shi ma zai kai PDP ƙara kotu don mayar masa kudaden cike takardun tsayawa takara dan majalisar dattawa daga Borno da ya ce rashin yin zaben fidda gwani ya sanya aka kawar da shi can gefe ya koma Abga tare da tsohon ministan labaru labaran maku
tunda nace zan kai kara a kotu sai su zo su ce ga inda aka yi sai a nuna mana ballot waye ci kuriyu nawa yace kuriyu nawa na samu to shikenan an ci kudi na an ba ci kudi na ba har supreme court zamu je har hek
to ba gashi yanzu ka fita daga jam'iyyar PDP din ba ka koma Abga
ina neman haƙƙi na wanda sweatdi na ne kudi na na ajuna mata na tana nan tana raba magi da gishiri da kaza da turame ni kuma na nan na zo ne ina ba yara kudi su je su jefa PDP PDP da na tsaya din ba primaries ba komai su ci hakki na hau.
Hakan nan masana na ci gaba da muhawara akan hukuncin kotun koli da ya soke kujerar ƴan majalisar PDP guda biyu Andy Uba da Stella Oduwa tun jam'iyyar bata murmure daga wannan hukunci ba sai babban kotun tarayya ta soke wani zaben ɗan majalisar wakilai na Akko da hukumar zabe ta tsayar da ɗan takarar PDP Ismaila Mu'azu ta kawar da ɗan APC bisa fasarar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara. Sabon hukuncin dai ya umarci hukumar zabe ta sake gudanar da zaben da sanya APC wacce dama kujerar ta ce aka soke bisa laifin rashin fita daga PDP yadda ya dace da ɗan majalisar APC Umaru Barambu yayi. Uwar jam'iyyar APC da ɗan takara Dattuwa Alikuma ne suka shigar da ƙarar.
Mun nuna cewa ba a mana adalci ba a constitution na Najeriya ba inda ya hana ka hana ba ma mu kaɗai ba yanzu har sauran jam'iyyu ma waɗanda daman sun shiga wancan zaben kuma zabe kotu ta ce a sasu a sake a yi zabe na adalci jama'a su fito su zabe abin da suke so.
Ganin cewa jihar Gombe jiha ce ta PDP to a ina ka samu karfin gwiwa cewa wannan zaben zai tafi yadda kake so?
Da ne ake wannan tunanin yanzu da adalci da kuma shugabanci irin na Baba Buhari da kuma Kat Reader jama'a su fito su yi zabe a basu abin da suke so. Maganan don jihar PDP duk bai taso ba.
Tasirin kotu a harkar zabe a Najeriya kan sanya zulumi a zukatan masu rike da kujerun siyasa da ko suna da gaskiya sukan yi fargaba har sai shari'a ta kaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogon a nan Washington na cewa karfe 12 da minti 16 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji wata tsaka mai wuya da jama'a za su shiga a jihar Borno inda masu biredi ke shirin shafa kwanaki uku ba su gasa biredin ba. Za ku ji dalili. Za ku kuma ji matakan da ake yunkurin ɗauka na farfaɗo da tafkin Chadi duk a shirin namu na hantsi. Saboda haka ku kasance tare da mu. Yanzu dai ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Akwai tsarratun na redin a wajen da ya cire duk ɗan ruga ba su ya samu tare shi. Muna da ƙasar da ne a wajen da ake karɓar irin.
Ai ana maganan fifita mutanen yankunan sa duk wanda zai zargi shi inspector general ɗan sanda akan wannan ba gaskiya cikin maganan.
Muna da kuma masu bulubare that is SP special protection unit masu kare manyan mutane to su sha biyu ne komodorin da ya canja a cikin komodorin da ya canja guda tara duka ɗaya kudu ne.
Driver ne shi inspector general na police na ɗan sanda ɗan Gombe ne. Oddly na shi ɗan Kaduna ne. In kuma ana maganan cewa yana fifita mutane wadda ƴan wasu wurare daban to ta ina za mu iya ce masa mun gode da irin wannan abin da yake mana.
Jama'a assalamu alaikum. Wani kwamitin Majalisar Dattijan Najeriya ya kaddamar da binciken naɗe-naɗe da kuma ƙarin girman da aka yi ma 'yan sanda a Najeriya bayan da aka yi ta bayyana koke-koke kan salon naɗe-naɗe da Speto General Solomon Arase da kuma shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda tsohon Speto General Mike Okiro suke yi. Shugaban kwamitin Sanata Abu Ibrahim ya ce sun karɓi jerin sunayen waɗanda aka yi ma ƙarin girma da kuma naɗe-naɗen da aka yi. Fadar shugaban Najeriya kuwa ta ce ba za ta yi magana kan batun a yanzu ba sai bayan 'yan majalisar dokokin sun gama bincikensu ta ga sakamakonsa sannan za ta ce wani abu. Shi dai shugaban kwamitin binciken na majalisar dattijai Sanata Abu Ibrahim bai bayyana jerin sunayen da Speto General na 'yan sanda a rashe miƙa masa na waɗanda aka yi maƙarin girma ko aka naɗa kan wasu makamai ba. To amma mu dai za mu ci gaba da bayani bisa takardun naɗe-naɗen da muka gane wa idanunmu waɗanda suka fito daga ofishin shi Speto General ɗin na 'yan sanda. Wani batun da ake zargin Sufeto General Solomon Arashe da aikatawa game da nuna son kai da fifiko a bayyane ga mutanen da suka fito daga yankinsa shine wajen nada jami'ai akan mukamai.
Akwai illar sirratin na revenue. Akwai wani ya cire duk ɗan aro gaba ɗaya ya samu tare shi. Akwai wani wanda ya cire shi daga komanda ne na Terror Protection Unit wanda aka dissolve nasu, wanda shi ya dissolve nasu based on which suka shika uku akan position nasu. To yanzu nake ma magana wannan ɗin aka yi sai sake ɗaukar shi ya sa shi mataimakin shugaba na Federal Inland Revenue shi ne mai lura da wajibi. Muna da ƴan sanda ne a wajen da ake karɓar irin haraji na gwamnati. Federal Inland Revenue haraji da wasu abubuwa wanda ya kamata na gwamnati wanda gwamnati take lura da shi. To akwai ƴan sanda a wajen wanda suke taimakawa wajen ayyuka ɗin. To shi ne sai ya cire ƴan arewa da suke wajen ne ya samu tare shi.
A ranar 19 ga watan Oktoba na shekarar 2015, Sufeto Janar Solomon Arashe ya amince da tura wasu jami'an 'yan sanda su 37 masu mukamin Sufeto da Saje da kuma Kofur zuwa hukumar tattara kudaden shiga ta tarayya FIRS. Jerin sunayen waɗannan jami'ai ya nuna cewa akalla guda 23 daga cikinsu 'yan yankin kudancin Najeriya ne. Daga cikin waɗannan jami'ai guda 37 akwai musulmi su akalla guda 6. A wata takardar da ya aike wa da muƙaddashin Sufeto Janar na 'yan sanda mai kula da sashen kuɗi da mulki da kuma sakataren rundunar 'yan sandan mai ɗauke da kwanan wata 9 ga watan Disamba na shekarar 2015, babban jami'in kula da ma'aikata na ofishin Sufeto Janar ɗin ACP Idowu Owohunwa ya rubuta cewar Sufeto Janar Solomon Arashe ya amince da tura ƙarin manya da ƙananan jami'an 'yan sanda su 21 zuwa hukumar ta tattara kuɗaɗen shiga. Daga cikin waɗannan jami'an akwai 'yan arewa su 3, Wing Speta Rebecca Ishaku, Speto Nanso Zauri da kuma Speto Buba Baba. Sauran guda 18 ɗin dukkansu sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya.
Muna da kuma masu bundu bare, that is SPU, Special Protection Unit, masu kare manyan mutane. To su 12 ne komodorin da ya canja, a cikin komodorin da ya canja guda 9 duka 'yan kudu ne. Mataimakan su gaba magana duka mutane shi ne, shi ya sa su.
Game da batun komandojin da aka nada na rundunoni masu kare manyan mutane kuma, Sufeto Janar Solomon Arashe ya amince da nada jami'ai guda 12 a ran 7 ga watan Yuli na shekarar 2015 a cikin wata takardar da sakataren rundunar 'yan sanda na wancan lokaci wato AIG Sulaiman ya sanya ma hannu. Jerin sunayen waɗannan jami'ai ya nuna cewar kusan dukkansu 'yan yankin kudancin Najeriya ne. Kimanin rabin komandojin da aka cire aka nada waɗannan kuwa 'yan arewacin Najeriya ne. A cikin takardar da sakataren rundunar 'yan sanda na yanzu kuma wato AIG Patrick Dukumo ya sanya ma hannu a ranar 22 ga watan Disamba, Sufeto Janar Solomon Arashe ya kuma yi wasu naɗe-naɗe a ɓangaren shari'a a ofisoshin rundunar na jihohi. Daga cikin waɗannan jami'ai guda 25 waɗanda suke da mukamin ASP da DSP da SP da kuma CSP guda 4 ne kawai 'yan yankin arewa. ASP Ibrahim Suleiman, ASP Bala Yunusa, ASP Ahmed Umar da kuma ASP Emmanuel Maiwa. Dukkansu kuma an tura su ne zuwa jihar Yobe a yankin arewa maso gabashin Najeriya. DSP Tunja Mazhar Ibrahim ya kare Sufeto Janar ɗin na 'yan sanda.
Ayin ana maganan fifita mutanen yankunansa ba abin da dai za a iya cewa sai dai mu ce akwai wani magana da ake cewa your conscience will be your judge. Wadda ya wannan duk wanda zai zargin shi Inspector General ɗan sanda akan wannan ba gaskiya cikin magana. Dan ni da nake magana da kai ni dan Yobe ne, ni dan Fika ne a Yobe. Shi Inspector General na ɗan sanda bai taba sani na ba. In za ka yi tambaya ka tambaye kowane ɗan sanda ko na taba aiki da shi ko wani abu ya taba hada ni da shi, bai taba sani na ba. Driver ne shi Inspector General na police na ɗan sanda dan Gombe ne, kuma ya yi aiki da shi ya fi shekara 20. Oddly nashi dan Kaduna ne. In kuma ana maganan cewa yana fifita mutane wadda 'yan wasu wurare daban to ta ina zamu iya ce masa mun gode da irin wannan abin da yake mana, dan mu gaba ɗaya in ana maganan kitchen staff nashi, personal staffs nashi, mutum ukun nan people that mutane ne wanda suke rike da mukami wanda yake da karfi cikin aikin, wanda duk wani mutum in ka tambaye shi zai faɗa maka, in kuma zamu ce zamu kokarin mu lalata shi kuma kaga ba mu kyauta ba. So ban gane ta ina ne waɗannan tambayoyin da kuma waɗannan bayanai da wasu suka ɗebo daga wani wuri ba, sai dai Allah dai ya taimaka.
Wato dai abin da shi jami'in yake faɗa shine cewar kasancewar shi a matsayin protocol officer ko jami'in kula da baki na Office Inspector General na 'yan sanda din, da kasancewar direban da ke tuka Inspector General ɗan arewa ne, kuma da kasancewar odali ɗinsa ma ɗan arewa ne, duk sun taru sun nuna cewar baya nuna bambanci ma yankin arewa, inji DSP Tunja Mazam Ibrahim.
A cikin staffs na cikin IG Secretariat, a cikin mutum goma mutum takwas ɗan arewa ne. A cikin staff officers namu a cikin IGP Secretariat mutum takwas ɗan arewa ne.
To sai dai kuma kamar yadda muka faɗi a shirinmu na farko kan wannan batu na 'yan sanda, binciken da muka gudanar ya nuna cewar wannan batu ba haka yake ba. Daga cikin manyan jami'an da suke Office Inspector General na 'yan sanda ɗin, kwaya biyu ne 'yan arewa, da shi DSP Tunja Mazam mai magana daga jihar Yobe, sai DSP Bulus Rimam daga jihar Taraba. Sauran manyan duk sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya, kamar su ACP Idowu Ohunwa daga jihar Edo, da CSP Bulu Etete daga jihar Bayelsa, sai SP Francis Anibi daga jihar Ikwa Ibom, da CSP Oliver Odimaga daga jihar Rivers, sai DSP Shola Oyelumade daga jihar Ondo, da DSP Eneze Makonji daga jihar Edo, da DSP Ante Godstime daga jihar Akwa Ibom, sai DSP Rotimi Akin daga jihar Ogun, sai kuma ASP Chinedu Mba daga jihar Abia. Masu sauraro, a shirinmu na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan 'yan sanda za ta ɗau alhakin waɗannan naɗe-naɗe ne da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai. Za mu kuma yi ƙoƙarin jin irin halin da ake ciki game da binciken da Majalisar Dattijan Najeriya ta ƙaddamar a kan wannan batu. Haka kuma muna bin sawun wata almundahanar da aka bankaɗo ake kuma bincikenta yanzu haka a Majalisar Wakilan Najeriya, wato batun tsabar kuɗi har dala miliyan 470 da aka ce an kashe wajen sanya na'urorin kyamara na ɗaukan hoto na tsaro a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. A kasance tare da mu.
To, madalla, kafin mu ci gaba ga takaitattun labarai.
To, sannunku da aiki. Taron kungiyar kasashen Afirka ya tashi bisa yarjejeniyar jingine maganar fasa kai rundunar sojojin kiyaye zaman lafiya daga kungiyar ta sojojin Afirka a kasar Burundi mai fama da rikici, domin kuwa shugabannin kasashen na Afirka sun ce ba za su jibge sojojin ba sai da izinin gwamnatin kasar ta Burundi. Hukumar bada tallafi ta Amurka ta sanar da bada tallafin makudan kuɗin agaji da suka kai dala miliyan 97 a matsayin ɗaukin gaggawa ga ƙasar Ethiopia na masifar da ta faɗa musu na maganar da ɗumamar teku wanda yake cikin addabarsu, domin kuwa ba sa ma iya samun abinci sosai. Wasu ƙwararru kuma a fannin lafiya suna hasashen cewa cutar nan ta Zika da ta ɓullo a kudancin Amurka na iya zama fitina fiye da cutar Ebola da ta ɓullo a Afirka har ta kashe mutane 10,011. Jaridar Saudi Gazette ta ruwaito cewa hukumomin ƙasar Saudiya sun kama wasu Amurka 33 a cikin jama'ar da ake zargi da alaƙa da ayyukan ta'addanci.
To, a gaishe ka, masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen, sai kuma nan da sa'a 1:30 mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai salama, bari mu miƙa gaisuwa ta alheri da taya murna ga abokin aikinmu Abubakar Jinaidu domin ƙaruwar jika da aka samu. Allah raya Samira Karama ya kuma sa ta zama ɗayyaba mai tausayin iyaye. Muna kuma miƙa gaisuwa ta'aziyya ga Ephraim Chibi da danginsa domin rasuwar babansu Reverend Chibi Basi a katangar Warji, wanda tuni aka yi masa kushe. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin, da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyanmu na yau Charles Hall Alheri, ke muku fata alheri sai da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.